sun ke cewa wani lokacin harkokinsa na neman abinci sukan sa har baya zuwa waɗansu wurare na ibada kamar karatu, har wannan neman abinci ya sa wato rauninsa wajen waɗannan ibadoji ya yawaita ƙwarai da gaske. To shi ma zai shiga ƙarƙashin ayar da aka karanto kenan, mu gane cewa shi ilimi na addinin musulunci wato nemansa tilas ne. To amma akwai ilimi da yake na tilas ɗin, shine abinda za ka bauta ma Allah da shi, gurgudan abinda za ka yi ibadarka da shi cewa da gurgudan, wannan nemansa ya zama dole. Amma a ce kowa sai ya zama walibi, wannan shari'a bata wajabta wa kowa ya zama walibi ba. Ba za a ce ba misali dole sai ka haddace Qur'ani ko rubin Qur'ani kowane ɗaya daga cikin musulmai maza ko mata, ba inda Allah ya ce haka ko manzonsa. Abinda da ake bukata, abinda za ka bauta Allah da shi ya zanto ka san shi. Ba ka zantowa abin zargi sai in ya zanto neman abincinka ko sana'arka ya hana ka neman ilimin da ya zama wajibi ka sani don bautar Ubangijinka. Ka jahilce shi don saboda kawai harkar neman abinci. To a lokacin da neman abincinka ya zama zargi, don ka zo duniya kenan, don ka zama bawan ciki, bawan riga, bawan gida, bawan mace, ka zo ne don ka zama bawa na Ubangiji, ka zanto mai ibada. To a wannan lokacin neman abincinka kar ya hana ka neman abin da yake dole ka sani ta fuskar ibadarka. Amma idan ka san farallin aininka, abin da yake ibadanka ba ta gyaruwa sai da shi, abin da ya karu a kan ilimi, wannan nafila ne. Wannan shi ne bayani game da wannan. Wannan kuma yake cewa yana tare da mahaifiyarsa da ko matarsa. To sai ita mahaifiyarsa ta nuna ba ta ƙaunar wannan matar tasa, har tana nuna sai ya sake ta. To shi kuma yana ƙaunar matarsa. To yanzu ya zai kenan. Ƙaunar iyaye kan yana ƙaunar sama da ƙaunar ko mace, kowace mace yana sama da ƙaunar kowace mace. Ko biyayya gare su cikin abin da bai zama saƙon Ubangiji ba wajibi ne, abin da duk bai zama saƙo ba ko kamar ya zama ja'izi kenan. Saki kuma shi wani abu ne wanda ba za a ce masa haramun ba, tunda Ubangijin da ya shar'anta aure ya shar'anta saki. Abin da ya kamata shi ne ka bincika shin akwai wani laifi da take mata, in babu wani laifi da take mata ko in akwai, sai ka kokarin samar da sulhu tsakanin su. In duk kai kokari a biya sutura, to babu yanda zaka yi, dole ka sake ta. Saboda ƙarshe abin da zai faru shi ne ita za ta yi fushi da kai ku rabu. Kokarin samar da sulhu dai shi ne abin da ya fi. Ya halatta mutum ya kaunaci abokanansa waɗanda yake ya san fasikai ne? Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace alaƙar ka da mutane wajen kauna ko rashin kauna alaƙa ce guda uku. Waɗanda za ka kaunace su cikakkiyar kauna su ne salihan bayi wanda annabawa na saba da su, inda wajen salaha ne ba kamar annabawa da manzanni, sannan sauran salihan bayi da suka biyo baya da dukkan waɗansu waɗanda suke waliyan Allah ne suna kaunar Allah da manzansa. Wannan wajibi ne ka kaunace su cikakkiyar kauna da babu wani tsana a ciki, ko da suna da waɗansu laifuka an samu rinjayen ayyukansu sun mantar da wancan laifukan nasu. To don haka kai za ka kaunace su ne gaba ɗaya, kaunar da babu kiyama ta tare da ita. Na biyansu su ne waɗanda za ka tsane su, ka yi adawa da su, su ne kafirai waɗanda ba su shiga musulunci ba ko sun shiga sun fita. Nau'ikan kafirai, Yahudu, Nasara, Majusawa, Maguzawa, duk za ka yi musu kauna, kauna ta ƙarshe, kauna da babu wani nau'i na kauna cikin, wato za ka tsane su tsanar da babu nau'i na kauna cikinta, tunda ba su da wani alherin da za ka kaunace su saboda shi. Na uku su ne waɗanda za ka kaunace su ta wani ɓangare, ka ƙyamace su ta wani ɓangare, su ne mummune masu ayyukan saɓo. Ga mutum mummuni ne amma yana zina ko yana caca ko yana shan giya, za ka kaunace shi saboda imaninsa, za ka ƙyamace shi saboda saɓansa. Saboda haka shi wannan ba a cewa a ƙyamace shi ƙyama ta gaba ɗaya, ta yadda za ka yanke abin nan cewa ba kai ba soyayya tsakaninka da shi. Kamar da kuma ba za a kaunace shi ba kauna ta gaba ɗaya, domin ga waɗansu ɓangare na ayyukan saɓo na yi. Saboda haka a aikace za ka kyamaci wannan ayyukan da yake a zuci kuma kana son shi dan abin da yake tattare da shi na imani. Kun fahimta da kyau? Shi yasa a aikace za ga ana ƙarfafa fasiki, idan an ga fasiki ƙarfafa masa din zai jawo maslaha shine ya dawo daga fasikancinsa. A zahiri za ka ƙi taimakonsa da wani taimako da ya kamata kai masa, ita ya kai wani mutum yana so ya taimake ka, to amma neman mata da shan giya da kake, shi yasa gaskiya mutum ba zai iya taimakonka ba. Da ake za ka daina wannan sai mutum ya samu sake game da abin nan ɗinka, kaga duk wannan ka nuna masa nau'i na ƙyama ta zahiri, amma a zuci kana ƙaunar shi don saboda yana son Allah, yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ka cewa dan mutum na shan giya shikenan za ka ƙyamace shi da kake ƙyamar Fir'auna ko Abu Jahal, idan ka ga baka yi adalci ba. Sahabbai sun so su yi wannan, akwai wani mutum da ake kiransa Abdullahi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan giya, idan ya sha giya a kawo shi wajen annabi, annabi ya masa bulala ya haka ya maimaitu har sai waɗansu suke la'antarsa suna cewa ma aksara ma yuta bihi sakra, yasa da dama ana kawo shi yana shan giya suke la'antarsa, sai annabi ke cewa kar ku la'ance shi li'annahu yuhibbullaha wa rasulahu, sai yana son Allah yana son manzon Allah, dan me za ku la'ance shi? Dukkan wanda yake son Allah yake son manzo Allah ko ba a la'antarsa, saboda haka yana sabai la'antarsa. To kaga wannan a aikace annabi ya nuna masa wani nau'i na kyama shine horo da aka masa, amma kuma a zuci kuma an kaunace shi, shine ta yadda ba yadda Allah ance shi ba, dan wanda aka la'ance shi kamar an masa addu'a ne na yarsa rahmar ubangiji gaba daya, tunda ko yana da wani bangare na imani ba za a haramta masa rahmar ubangiji ba, wanda abin da yake na sabo Allah na iya yafewa. إن الله لا يكفر أن يشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنا كنت أقول لكم في دون الحديث لا يدق المؤمن في جهر مرتين ومؤمن باء تيزا سصوبي أرامي دايا أبين دون يكي نفي إذن كي معاملة دوني كوكب وتهنيا ka cutu ko ka aikata wani abu ka cutu, ka sha wani nau'i na abinci ya cutar da kai ya saka gudawa, ko ka sha wani nau'i na abinci ya bata maka ciki, to kuma ka zo ka saki sha karo na biyu tare da ka san bai dace da dabi'an jikinka ba, ya zama a cije ka so biyu rami ɗaya kenan alhali kana cikin sani. Na farko ta riga ta faru, daga nan sai kai mai sai ka kiyaye. Ko ga wani mutum ka gina mu'amala da shi sai ya damfare ka ya cuce ka, kuma daga baya ya zo yana son ya sake maka wayo ku sake kulla wannan mu'amalar da shi, kaga ba za ka yadda ba. An fahimta ko? Saboda farko ya ce kai yanzu ba za ka kyale ya sake maimaitawa ba, sai in ka samu tabbas ya yi tuba taubatan da suha daga damfara, to wannan kuma samun tabbas sai ya sa ya wanke wancan laifin na da. Wannan in ka koma mu'amala da shi wannan hadisin ba za a ce ya hau kanka ba. Abinda dai wannan hadisi ke nunawa mumuni ya zanto fatin, wato wayayye mai wayayyen kai ba dole ki dahumi ba. Duk abin da zai cutar da shi ya yi kokarin ya ga cewa ya kauce, bai cutar da shi din ba. Idan kai iyakacin kaucewarka, to sauran al'amura kuma sai ka bar wa Ubangiji, shine zai kare ka karewa ta ƙarshe. Kai dai kai tajannub na al-asbab waɗanda su gadar maka da wani abu mara kyau, to wannan kuma al'amura sai ka bar wa Ubangiji. Sannan kuma kar mu kafa hujja da wannan hadisi cewa layal digul mu'min fi zurun marrataini kan waɗansa mutane guda biyu, wannan ya damfare ne, kuma in wani zo ya ce shi ma damfara ta zai, bayan ban taba jarraba haka gare shi ba, kaga wannan ban yi adalci ba, dan wannan ya cuce ni ba shi ke nuna wannan kuma zai cuce ni ba. Yanzu zan ce layal da gulmomin fi zuhurin baratain, wannan bai daidai ba. An fahimta ko? Sannan kuma karan kafa hujja da shi bisa ga zato, dan nayi kaza na cutu kuma in dauka in yi zaton kuma kaza kuma shi kuma zai faru, ana son ka gina ne bisa ga yaqini. Tabbas ana son mamuni ya zanto hazard, kar ya ta bayar da dukiyarsa ko ya ta mu'amala da mutane su ta cutarsa ya zama dolo. In ya gawa bai zama mamuni wanda ake bukatar mamuni ya zama ba, da mamuni ana son ya zama wayayye sosai da sosai, ba a son ya zama kidahumi. Da haka Umar ibn Khattab yake cewa lastu bil khibbi wal khibbi yakhda'uni, yace ni bana damfara kuma ni bana yaudara, amma duk wayan mai wayo bai sai mun wayo ba, za a buga ni da shi mu gani. Kaga wayo ne na mummuni, wayan mummuni na kare kansa ne ba ne cuci wani ba, to haka ake son mummuni ya zama. Kana da wayo da hazaka na ka kare kanka daga cutar masu cuta, ba nawai ka cutar da wani ba, dangana da wayan da zaka tsamar da waɗanda ba su da wayo ɗin na kar a cuce su, ka koya musu dabara dan kar su cutu wajen harkokin rayuwar duniya ne yau da gobe. Allahu a'lam, wannan dai shi ne abin da nake iya hararowa daga cikin abin da yake na ma'ana hadisu. Yake ka ce a kaunaci dukkan masallatai, to wanda aka yi a makabar tafa ai wannan ba masallaci bane ta fuskar shari'a. Idan na ce a kaunaci dukkan masallatai, ina nufin masallaci wanda shari'a ta san da zamansa, amma banda masallacin da shari'a da bata san da zamansa ba. Ka gane cewa ma min amin illa dakhalahu at-taksis, ba wani ubumi a duniya fa ti taksisi na shiga ciki. Idan ka kaunaci dukkan masallatai, to sai zanto ana nufin kowane ɗaya cikin da kuma masallatai ko masallatin da suka dace da shari'a, suka dace da shari'a. Masallacin da bai dace da shari'a ba, kaga ba zaka. Yanzu misali ka zo a gina masallaci ma ba a makabarta ba, amma shin fata sai a zo a yi da zinariya da azurfa, ba a sa gwalagwalai ana takawa. Yanzu da ba a yi zakar fitr masajid ba, kaga an saba manzon Allah wajen gina masallaci. To sai kake mutum da masallacin baka zuwa dan abin da ke cikin mukhalafa da aka yi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ibada ce kai, tare da cewa wurin sunan shi mai masallaci, amma sinadarin da aka yi shimfiɗa sai ya zanto na zinariya wanda Annabi ya hana kuma a yi wannan. An fahimta ku? Ko a zo masallaci bayan an gina shi ba zinariya aka yi ba, amma sai muka zo muka sa kalan-kalan fitilo can farin ƙwai can ja muka zagaye cikin masallaci da shi muka yi kaza, muka zo muka yi fenti kala-kala cikin masallaci, ko ayoyi muka rubuta bid'a muka yi, ko ayoyin alƙur'ani yanzu mu zo mu rubuta cikin mu zagaye bangon masallacin nan da wannan ɗar ƙumbar haka mu sa a cikin mu rubuta, duk bid'a muka yi. Kun gane da kyau? Duk wannan yana daga cikin ababen da ya kamata musulmai duk mu nisance su. Ayi fenti wanda yake shi ma ba na burgewa ba, ne kawai dai ba yabo ba fallasa, magana ta kare, amma za a yi wani rubutu na ai kara na ai ja nan ai baki, duk mukhalafa ne wannan. Ban ji ba sosai. Taubatar nasuha tuba tabbatacciya ta gaske ita ce taubatar nasuha. Sunan shi nasuha? Abu da su ke nan. An kasa wanda ke soke. An da ya ɗago su can za a dire. Ta maza ya shiga cikin mata amma da shigar maza. Wannan duk ya so shi ne marasa asali, suke kawo su a littafin tafsiri. An-nasuhu dai wato fa'ul ne daga fi'ilin nasaha yansahu, wanda ya dullu ma'anahu hawla al-khulus wa tanqiyati. Idan sai tuba tabbat, an-nasuh wato tuba wadda tatacciyar tuba wadda an samu risunawa da komawa zuwa ga Allah da yanda na sani kan abin da yake, ita ce tabbatar nasuha, wato tubar da mai ita baya tsammanin zai sake komawa wannan barna, shine tabbatar nasuha. Cewa me kale shi ma da kar haka ne a shi yasa na ce ya bincika, ya yi kokarin sasanta su, amma in yi zarafa ta ce san ba za ta zauna da ita ba sai yaya ta ce ka zaɓi daya ko ka zauna da ita ko ka zauna da ni ba haka suke faɗa wajen babban to sai ka yaya a dalilin shari'a ba ni da wani dalili da zai iya hangowa yanzu da ya hana ya bi umarninta kila mu gani ko gobe ko jibi amma zuwa yau dan ba yau daya ka tabe min wannan tambayar ba ya kai shekara biyu ana min wannan tambayar ya ka tun kuma abin da na gani kenan cikin maganganun malamai da na karanta kila sai bita to idan haka ne sai mutum ya rade dan ya san halinta ne duk wanda aka auro za a yi wannan tsayar da ita ya lallashe ta ya ba ta nuri da ba inda ta zauna inda ba tare suke da ba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.